Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar BOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Niya da kuma Dalol. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkamu da safiyar Alhamis 23 ga watan Mayu shekarar 2019. Sunana Daula Salim tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Jayayya tsakanin shugaban Amurka Trump da kuma 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar tarayya akan binciken da har yanzu ba a kammala ba da ake yi akan sa. Lamarin ya haddasa gwagwarmaya a Washington a jiya Laraba. Ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon kuma ta shirya tsafta bada bahasi gaban fadar White House akan yiwuwar aika dubban sojojin Amurka zuwa gabas da tsakiya, a cewar wasu jami'an Amurka a jiya Laraba. Wata kotu daukar kara a kasar Madagascar ta tabbatar da hukuncin daurin shekaru 6 akan mutane uku da aka kama su da laifin safarar wani nau'in kunkuru na musamman wanda ake samun su a kudancin Madagascar din.
Kanin labaran kenan aka ci. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a jamhuriyar Niger an kammala wani taro akan neman sababbin matakin yaki da 'yan ta'adda. Sai kuma fashin baki kan batun janyewar alkali Zainab Adamu Bulkacuwa daga kotun sauraron kararrakin zabe da masu kula da lamura ke cewa.
Hakikanin gaskiya idan sun yi korafin cewa suna ganin ba za a yi adalci ba saboda ita da shari'a Zainab Adamu Bulkacuwa za ta kama mara ma gwamnati baya, to suna da hujjar su yi wannan korafin.
Muna tafiye da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu za ta gabatar, sannan muna dauke da karatun Alkur'ani mai girma. Amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Tunawa da irin rudani da ya faru a zaben shugaban kasa a nan Amurka na shekarar 2016 da kuma jayayya tsakanin shugaba Donald Trump da ɗan wato na jam'iyyar Republican da manyan jigajigan jam'iyyar Democrat a shugabancin majalisar tarayya akan bincike da ake gudanarwa a kansa da ba a kammala ba, lamarin da ya haddasa gwagwarmaya a nan Washington a jiya Laraba. Kwatsam ba tare da shiri ba, Trump ya dakatar da wata ganawa da yake yi da 'yan jam'iyyar Democrat a fadarsa ta White House bayan kakakin majalisa Nancy Pelosi ta zarge shi da yin rufa-rufa akan rashin bada da kuma rashin bada haɗin kai ga bincike na harkokin kasuwancinsa da kuma batun da ya biyo bayan katsalandan da Rasha ta yi wa Amurka, binciken da ita Democrat ɗin ke jagoranta. Trump ya faɗa wa manema labarai a fadarsa cewa ba shi da wani abin da yake ɓoyewa. Ya kara da cewa ba zai ci gaba da tattaunawa da Pelosi da kuma shugaban 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa Charles Schumer da sauran 'yan majalisar Republican wato Democrat din kenan akan shirye-shiryen kasa yayin da ake ci gaba da bincike a kansa. Trump ya ce bai yiwuwa su yi haka a cikin wannan yanayi. Ya ce wannan cin zarafi ne. Ya kuma ce a kyale su su ci gaba da bin son zuciyarsu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta shirya tsafta bada bahasi a gabar fadar White House akan yiwuwar aika dubban sojojin Amurka zuwa gabas da tsakiya, a cewar wasu jami'an Amurka a jiya Laraba. Bukatar karin sojojin da ta fito ne daga rundunar Amurka da ke yankin gabas da tsakiya, kuma za a mika wannan bukatar ga White House a yau Alhamis, a cewar wasu jami'ai da suka nemi a saka sunansu saboda ba a kammala daukar shawarar ba, in ji rahotanni da kafafen yada labarai ke faɗa. Sai dai babu tabbas akan ko White House za ta amince da aika sojojin da aka bukata duka ko kuma kalilan ne za a aika a cikin adadin da ake da bukatan da kuma makamai masu linzami da wasu jiragen ruwa. Pentagon ta ce bata ce ufan ba akan makomar shirin. sai dai ta ce a matsayin shirin na tsawon lokaci ba za mu tattauna ko kuma mu ce wani abu ba akan makoman shirin wanda muke yi da kuma bukatar karin rundunan, inji Commander Rebecca Ribberich, mai magana da yawun ma'aikatan tsaron ta Pentagon a jiya Laraba. Tankiya tsakanin Tehran da Washington yana kara tsanani tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da shawararsa ta kokarin haramtawa Iran sayar da mai a kasashen waje da kuma karfafa shirin soji na Amurka a yankin Gulf a matsayin martani ga abin da ya kira barazanan Iran. Amurka ta tunasar da kurdawa na Siriya da suke kawance da ita cewa kada su sakan kance za su cimma muradunsu, yayin da lokaci guda kuma kada su yi watsi da damuwar Washington za ta iya barin su a hannun Siriya ko kuma yiwuwar sake fadawa a cikin ayyukan kungiyar IS. Mayakan kurdawa karkashin jagorancin rundunar haɗin gwiwa da ake kira Syrian Democratic Forces mai samun goyon bayan Amurka sun taka muhimmiyar rawa wurin rusa daular ISIS a Syria, suka kuma ci gaba da taimakawa wurin ento yankuna da dama a hannun ISIS. Amma wakilin Amurka na musamman ga harkokin Syria kuma wakili na musamman ga ayyukan haɗin gwiwa domin murkushe abokan adawa a duniya, jakada James Jeffrey, ya faɗa a jiya Laraba cewa ba za a kafa wata ƙasar kurdawa mai cin gashin kanta a Syria ba. Ya ce ba mu da wani iko a siyasance da za mu tabbatar da makomarsu, inji Jeffrey yana faɗa wa kwamitin harkokin waje a majalisar wakilan Amurka yayin da aka masa tambaya akan mataki na gaba. Ana son waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta nuna matukar damuwa ga shawarar da kasar Afirka ta Kudu ta yanke na mayar da tsohon ministan kudi na kasar Mozambique a kasar sa, maimakon mika shi ga Amurka ta yi masa shari'a akan zargin damfara. Ana zargin Manuel Chang ne da halatta kudaden haram, lamarin da ya jefa kasar sa ta Mozambique a cikin babbar matsalar kudi da ba a taba gani ba a tarihin kasar. Hukumomin Afirka ta Kudu sun kama tsohon ministan ne a cikin watan Disamba bisa ga bukatar Amurka da ke zargin sa da damfaran Amurkawa masu zuba jari. Ofishin jakadancin Amurka a Pretoria ta faɗa a jiya Laraba cewa Afirka ta Kudu ta aika Mr. Chang zuwa Amurka domin ya huskanci shari'a akan zargin da farar wasu Amurkawa da gwamnatin kasarsa ta Mozambique na dala miliyan 700. Sai dai ya zuwa yanzu babu wani martani daga gwamnati na Afirka ta Kudu. Wata kotun ɗaukar ƙara a ƙasar Madagascar ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 6 akan mutane uku da aka same su da laifin safaran nau'in kunkuru wanda ake samun su a kudancin Madagascar. An tabbatar da hukuncin akan maza biyu da mace guda ne bayan da aka ci su taron dalar Amurka 26,000 a watan da ya gabata.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jamhuriyar Nijar, bayan mako guda da aka kai wani mummunan hari da ya halaka sojojin kasar, shugaban kasar Isubu Muhammadu ya yi wani taro da ya hada da manyan hafsoshin sojojin kasar tare da haɗin gwiwar Amurka da Faransa domin neman sababbin hanyoyin dakile ta'addanci. Ga wakilin Musulmin Munibar ma dauke da rahoton.
Taron wanda shine makamancin sa na farko da ke hada hukumomin tsaron Nijar da a ɗaya gefe kasashen Amurka da Faransa na matsayin wani matakin nazarin hanyoyin zartar da shawarwarin da aka tsayar a tantaunawar da ta hada shugaba Isu Muhammadu ta wayar telefon da shugaba Donald Trump da Emmanuel Macron da nufin sake karfafa matakan yaki da 'yan ta'adda. Alhaji Kallamu Tari shine ministan tsaron kasar Niger.
Shekaran jiya president na France Macron da shugaban Amerika sun yi magana da shugaban kasa, sun tsaida zantutuka na taimako wanda ya kamata a kawo ma Nijar don kokuwa da wannan matsalar. Jiya ma minister da defense ta France ta yi kira na ta ce waɗannan mutane za su zo suna tsaye don su taimaka mana mu maganin matsalar da ke da kai. Kina abin da ya rage mu shirye magana a nan ƙasa tsakanin sojoji don kowa ya san matsayin kowa, kowa ya san yake jira ga abokin aikin shi. Wannan kuma shine yanzu mun ka ba su umarni na irin ayyukan da ya kamata su yi tsakanin su, na yanda ya kamata su saki jikin su, su walala tsakanin su, su yi aiki yadda ya kamata.
Hada karfi domin kaddamar da farmakin haɗin gwiwa a fagen fama tsakanin sojojin Niger da takwarorin su na Amurka da Faransa na daga cikin sabbin dabarun da ake sa ran zartar da su a nan gaba kadan domin kakkabe masu tayar da kayar baya a wannan yanki.
Mun taba irin wannan aikin tare da su, mu yi tahiya kasa da su, sojojin mu suna tayi kasa tare da nasu. Ana badayan ta'adda inda an kace akwai su. Kenan irin wannan ayyukan su ma sai an sake su. Sai mun sake zamnawa, mun yi su kuma mu yi su a lokaci zuwa lokaci don mu kare da yan ta'adda. Ka san mutane suna cewa yaya kuke da irin haluluka irin waɗannan na kayan aiki na Amurkawa, na Faransoshi, sannan ya zamanto ana ibgun kunan kutukale ku rasa kamo wanda ya muku wannan laifi. Mu waɗannan mutane ba nan suka aiki ba, ƙasar mu suka aiki ba. Wata ƙasa suke yaƙi ba ƙasar mu, nan ƙasar mu sojin mu ne ke yaƙi.
Jakadan Amurka a Niger Ambassador Eric P. Whitaker ya jaddada cewa gwamnatin Amurka za ta ci gaba da tallafawa wannan ƙasa a dukkan fannonin da aka saba, diplomasiya, ayyukan ci gaban ƙasa da tsaro.
The security and stability étant la condition préalable.
Sannan ya ƙara da cewa tsaro da kwanciyar hankali wasu abubuwa ne da sai da su ake samun sukunin bayar da kowane irin tallafi. Sabili kenan za mu ci gaba da baiwa jami'an tsaron Niger horo da kayan aiki dangane sun samu ƙwarin gwiwar tunkarar barazanar tsaron da ake fuskanta a yau, musamman wacce kungiyoyin ta'addanci ke yi wa yankin Sahel. Jamhuriyar Niger ta fuskanci hare-haren ta'addanci da dama a makon jiya a yankin Tilaberi. Mafi muni shine wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojojinta 29 waɗanda 'yan bindiga suka yi wa kwantam ona a daidai lokacin da wata motar su ta taka nakiya a ƙauyen Balleberi kusa da Tango-Tango iyaka da Mali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Sai ku biyo ni da batun ku yo nazarin zan ba ku labarin mazan fama.
To madalla a gaida Sule Mummuni Barma. A jiya ne alkali Zainab Adamu Bulkacuwa ta sanar da janyewa daga shugabancin kotun musamman mai sauraron kararrakin zabe. Biyo bayan korafin da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya yi cewa ba lalle bane ta adalci saboda alakar ta da gwamnati mai ci. A cikin hirar da Alheri Grace Abdu ta yi da Alhaji Suleiman Kirako madakin Saminaka, ya ce doka ta ba su damar gabatar da wannan koken.
Hakikanin gaskiya idan sun yi korafin cewa suna ganin ba za a yi adalci ba, saboda ita da shari'a Zainab Adamu Bulkacuwa za ta kamammara ma gwamnati baya, to suna da hujjar su yi wannan korafi domin ra'ayi ne nasu wanda yake kuma suna da yanci, suna da ikon su yi wannan korafi. Amma ba dole ne ya kasance harsashen da suke gani cewa za ta yi hakan ba ya zama na wajibi ta yi haka ɗin ba, domin ganin cewa dangantakan iyalinta da jam'iyyar APC wannan a gani na ba wani ƙwaƙƙwaran hujja ne da zai sa ta yi wannan rashin adalci da ake zaton abokanan adawa za ta yi ba. Domin me, idan masu sauraron mu sun tuna wannan shari'a da ta taɓa yi na bayelsa na gwamna, ai ta kwanto mishi, ta kwato haƙƙinsa, ta bashi. Duk da a wannan lokaci ma ai mijinta suna jin yana cikin jam'iyyar APC ne. Bacin haka wannan mai shari'a Bulkacuwa ta yi shekara da shekaru tana wannan aiki, kuma a hukumce ina jin gwamnati ta tabbatar da cewa a bisa tsarin doka ba wani illa ba wani laifi cewa a bata jagorancin binciken wannan ƙorafi da ake yi na zaben shugaban ƙasa da aka yi, wanda za ta bincika ta ga wannan ƙorafe-ƙorafe me ke gaskiyan al'amari za ta yi adalci ko ba za ta yi ba.
Akwai waɗansu ƙungiyoyi da ke cewa janye ta daga shugabancin wannan hukuma ko kuma kotun ta musamman mai sauraron kararrakin zaben nan danna hakkin mata ne to idan kamar yadda kake bayyanawa da farko
ba ma danna hakkin mata ba ai danna hakkin hukunci ne na hukuma shin a hukunce tsarin dokokinmu ya yadda ta tsaya ta yi wannan aiki ko kuwa in ko ya yadda to ai ko ya kamata a ce a ba ta daman ta yi to ko da ba ita ne take yi ba duk wanda aka dauko in dai har akwai wani alaka da wani dan uwan shi ko dan uwanta akai to ko ni ne zan yi korafin ce kila ai ba za a mun adalci ba saboda ka wannan al'amari ne na ajizi na dan adam ba yadda za a yi kowane ne aka dauko ya ce a'a yana jin kila za a mishi adalci
alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata
to madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 1:16 na dare ga shirinmu na gaba
ya Allah ya Allah na huka Allah ni kai ne na roka Kuda maha tambaya ni keda
lokacinmu ne ya kamata a bamu an ce 35% affirmative action a bamu 35% din mu shi Mr. President har yanzu bai kai 30% ba balle 35 son mu ne ma mata 16 ya kamata a cabinet din Mr. President ba hakuri ciki gaskiya
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis 23 ga watan Mayu shekara ta 2019 Alheri Grace Abdu take muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Makon da ya gabata mata suka yi tattaki zuwa majalisar tarayyar Najeriya karkashin wata hadakar kungiyoyin mata da nufin jan hankalin yan siyasa da kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari kan buƙatar cika alƙawalin ba mata aƙalla kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa na ɗauki dura ba zaɓe ba ganin yadda galibin mata da suka tsaya takara ba su kai labari ba a zaɓukan da suka gabata wakilinmu Madina Dauda ta tattauna da waɗansu mata a wajen wannan gangami game da wannan buƙata ga abin da suke cewa
Raliya Zade ni ka kiba bola abun ya kawo mu yau shine muna so mu rokon babban Buhari Iciga badi alkawaninsa sai washi sai sa su mata a cikin cabinet nashi abunde muna roko shi saboda Allah kare mun tafa alkawani kaya ne yayi alkawani ya kamata iciga don a house yanzu ba mu da mata saboda me kuma mata shi ne mun yawa a nan Nigeria mu ne muna basu duka vote morning majority to me say hanan basa so amo a chiki cabinet gashia national assembly na so moto na wani mata na wani na wurin bai da chao ana chuche mu fa kuma Allah baya so aka mu mata muna de rail muna de qualification woni samu ya komi anan gasu mata inde suna adding yanzu min do ministry ni ko agencies ni suna yi abun be kiriki a wurin do abun da maza ba sa su yi yi shine mata suna yi
do mun gode ma
Allah muna roko shi e ba mu chairman agencies chairman parastatals ministers abun da muna so ke nafa
suna na Madinatu Yahaya ina cikin wannan coalition na muna kokarin cewa a sa mata a guraren da ya kamata domin mu mata mu ne iyayen maza mu ne matan su mu ne uwayen su
to wannan hujja ce na cewa za ku iya tafiyar da aikin
domin in kin lura kin san cewa mu mata duk inda mata ta tsaya maza ma suna sara mana duk abinda muka sa gaba muna kai ga karshe su ma kansu sun san cewa in suka bar mata suka samu suka shiga waje to za a abin da ya kamata saboda haka muna son ai kokari a National Assembly din nan da Senate su yi kokari su inclusive din mu mata su ba mu mata duk matan da ya takara dan Allah kara dinga hana su su ba su kuma su kansu za su ji dadin Najeriya za ta samu ci gaba.
To an taba ba mace Patricia Ite ba a samu ci gaban ba.
Za mu iya kirga mazan da aka ba position da basu iya kaiwa ko ina ba. Amma muna maganar mace ɗaya ko biyu yanzu. Ko ba haka bane, saboda haka muna da professors, muna da doctors, muna da engineers, muna da duk abin da ake bukata a mata. We are very intelligent mata. A ba mu dama a gani in su kansu ba za su ji dadin yaran su ba masu zuwa ba don yanzu ba muna tunanin jikokin mu ne.
To kashi nawa kuke so cikin 100?
In so samu ne a ba mu 50-50. Amma in ba za a ba mu 50-50 ba, a taimaka a ba mu 35. In an taimaka an ba mu 35, za a ga aiki. Mata akwai cika aiki, muna da kwazo, muna da kokari. Mu mata muna nuna cewa we are committed.
Honorable Fatima Talba, wallahi mun zo ne mu roƙi shugaban ƙasa ya dube mu da idan rahama, saboda tsarin mulkin ya nuna in an yi ma abin da ya maka ciwo zanga-zanga an yarda kai. Talmana, ka nuna abin da aka yi bai daɗi ba, ko kuma kana neman wani abu a share maka hawayenka daidai ne. Wato mu mata mun daɗe muna cikin matsala. Ala kulli halin, mu ne muke da wajen kashi 56 a cikin kashi 100 miliyan 2 yanzu. Amma in an zo zaɓe, mu za a nema a ba mu gishiri, a ba mu suga, a ba mu duk abin da ya kamata. Idan an zo ba da ofis kuma, sai a ce mata su koma kitchen ko su koma su zauna a gida, shi ne aikinsu. To shi kanta abinda muke so jama'a su gane shi wa Najeriya tana rayuwa ne akan kundin constitution, ba akan Qur'ani ba.
Kundin tsarin mulki.
Kundin tsarin mulki. Saboda haka ya ba mu dama maza da mata, kowa ya nemi abin da ya kamata a gare shi don ya taimaka wa Najeriya ta ci gaba. Kuma muna kaman yawan mata ya kai mu tallafa wa Najeriya ta yi ƙarfi. Na tabbatar babu ƙasar da za ta ɗore a kan ƙafarta ta jajirce ba tare da an ba da ana adalci a mata, kuma ana cikin halin lafiya da kwanciyar hankali ba. Mata kuma abokan lumana ne, kuma ma'abotanta ne. Saboda haka muna roƙon Mr. President ya mana alƙawari a ba mu kashi 30 kafin a je primaries. Ya kuma gaya wa jihohi cewa ya kamata a ba mata kashi 30 a kowane jiha. Amma babu jiha ɗaya da ta yi wannan abin da shugaban ƙasa ya faɗa.
Kina ganin wannan ne ya shafi waɗanda suka tsaya takara a majalisa yanzu? Daga shekara 2015 zuwa yau mata a majalisar wakilai su 22 ne. To a wannan zaɓe na shekara 2019 mata sun zama su 11. Kina ganin wannan bayanan shi ya kawo koma bayan nan?
Ina kyauta zaton yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo baya koma baya, ba wai shi kaɗai ba ne, amma abu da yawa sun yi contributing mayin haka ɗin. Abin da yake faruwa shi ne, gaskiyar magana, idan ana so mu samu mu ma ana yi da mu, dole ne a bada wani yanayi a cikin tsarin mulkin Najeriya inda za a ba mata abinan na zaɓe, ba na zaɓe ba, na ɗori. A fara ba mu kujerar ɗori, wato a ce kaman jiha, kowane jiha ta ɗora mata kaman 10 ko 20 a kujerun zaɓuɓɓuka. Kin gane? Ba wai na zaɓe ba, na ɗori. Idan an yi haka ɗin, aikin da kika yi zai sa jama'a su ce nan gaba in ki tsaya ma a zaɓe, su zaɓe ki. Amma in ba daga nan aka fara ba, ban yi tsammani za su yadda mu nemi mu samu percentage da muke nema ba. Amma shugaban ƙasa da yake mun riga mun shan jajirtaccen mutum ne, kuma in yi alƙawari baya karyawa, ya alƙawarin kashi 30. Muna kyautata zaton a 50 da muke nema zai ba mu 30 insha
Allah. A tarayya kenan.
A tarayya har ƙasa muke so. Muna so daga sama har ƙasa abin ya je. Babu laifi a sami 'yan majalisa mata su kula da harkar mata a sama da ƙasa. Mata mu muka san matsalar gida, mu muka san matsalar ma ƙasar. Amma sai ki ga an ajiye mu, in kin yi magana za a ce miki a ko mata ko an ba ku mulki, ai mun gwada mun gani ga wannan ministan petroleum ga abin da ta yi.
Ga Patricia Ite ga abin da ta yi.
Wato Patricia Ite, ai mun yi majalisa da ita. Abin da yake faruwa an mata conspiracy ne ita ɗin, gaskiyar magana. Mazan ne suka kammale kansu a kanta, suka yi ta sabotaging ɗinta daga kowane anga.
Lokacinmu ne ya kamata a bamu, an ce 35% affirmative action, a bamu 35% ɗinmu. shi Mr. President har yanzu bai kai 30% ba balle 35. Son mu nema mata 16 ya kamata a cabinet din Mr. President. Ba hakuri ciki gaskiya.
Hawa Evelyn Onyelo, tsohuwar shugabar kungiyar 'yan jaridu mata a Najeriya. Mai zuwa za mu gayyaci mata masu ruwa da tsaki domin tattaunawa kan wannan batu. Tambayar ita ce ta yaya ba mata waɗannan guraba za su taimaka ga cigaban iyali. Sai a tafi shafin mu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan muhawara. Yanzu a madadin wakilinmu Madida Dauda da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Sulaban Abo da ya daidaita sautin shiri da ba da umarni, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata
to madalla, yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai girma.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Zuhaira Usaini a kasan Kamaru. Zan kawo muku suratul Rahman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Ash-shamsu wal qamaru bil husban. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونهر ذات أكمام وحب ذو الأسف وغيهان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال الكالفهان وخلق الجان من مارج من نهار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يهرج منهما لؤلؤ ومرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وولوا هوار ينشأكم في بحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم.
Masha Allah, kama mukai ga ƙarshen shirin gaba ba ya dawo mana da takaitattun labarin duniya.
Wata kotun ɗaukar ƙara a ƙasar Madagascar ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 6 akan mutane uku waɗanda aka same su da laifin safaran wani nau'in kunkuru na musamman da ake samun su a kudancin Madagascar. An tabbatar da hukunci akan maza guda biyu da mace ɗaya bayan an ci su taron dalar Amurka 26,000 a watan da ya gabata. An kama mutane ne a bara biyo bayan ƙarar da makwabta suka kai wa jami'ai cewa wani ɗoyi mai tsanani na fitowa a cikin wata gida. Yayin da 'yan sanda suka kai samami a gidan sai suka samu dabbobi masu rarrafe da ciki sun sama da 10,000 kowane a cikin wato dakunan gidajen gidar kenan. Sun kuma gano matattun kunkuru guda 500 kenan. Wata kungiyar ƙasa da ƙasa mai kare rajin ko kuma 'yancin dabbobi ta yi ƙara akan haka.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ci mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na Mr. Daryl Smith. Ni Daula Salim ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi. Bis salam.